ai tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana 21 zai ba da ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta ba da ga mataimaki. Ba wai shugaba Buhari ba, har gwamnoni ma abin ya shafa haka. Wannan tafiya ta shugaba Buhari ba za ta kai kwana 20 ba. Saboda haka shi ba buƙatar a ɗauki ragama a miƙa ta ga mataimaki.
Amma a fahimtarka ba zai kawo kamar ƙara danƙon zumunci na mulki tsakanin shugaba Buhari ba da Osinbajo idan zai dan yi sati ɗaya ko biyu ma ya ce ya miƙa mulkin kamar yadda ya taɓa yi a baya?
To ai wannan dangantakar tana nan daram da ba wani canji a kanta. Kuma wannan ne ina ganin ba shi ne zai sa dangantakar ta ɗorewa ba. Aiki suna aiki tare da aminta da yarda da juna. Saboda haka su suka san inda suke zaune a tsakaninsu kuma ina tsammani bai kamata ma a zauna wannan fargaba ba. Ni ban ga dalilin ta ba.
Akwai wani abu da kamar na mulki da Osinbajo ba zai yi ba, ga misali tunda ba a miƙa ragamar hannunsa a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa ba?
A wannan a tsakaninsu bai ka san a tsarin mulki shi kusan mataimaki ai ba a ba shi wani aiki a ware a ce wannan nasa ne ban da ƴan kalila. Tsarin mulki cewa ya yi abin da shugaban ƙasa ya yi ko kuma gwamna ka yi abin da gwamna ya ce ka yi. Saboda haka ashe idan ba mu san abin da shugaban Buhari ya ce masa ya ce ba, ai ba za mu iya yanke hukunci akan abin da zai iya ko ba zai iya ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Umar Sani, wani ƙusa a jam'iyyar PDP, domin in ji ko yan suna ganin cewa shugaba Buhari ya yi daidai da ya fice ƙasar bai baiwa Osinbajo riƙo ba kamar yadda aka saba.
Ina ganin wannan abu dai kamar an tsara shi ne an tabbatar da cewa shi mataimakin shugaban Profesor Yemi Osinbajo bai sake riƙe karagin mulkin Najeriya ba hukuncin gadi, domin irin abubuwan da suka faru a baya. Na farko a irin lokacin da yake wucin gadi ne ya tabbatar da cewa babban cocoji na Najeriya wato Onoje, kuma a lokacin da yake shugabancin ƙasa na wucin gadi ne aka samu matsala da SSS, inda ya kai ga an cire lawan daura shi shugaban SSS din a lokacin. To waɗannan abubuwan duka suka cikin abubuwan da aka hanga, kuma ya zo ya fara yin abubuwan da yake nuna cewa inda an bashi karatu mulki zai iya sauya yadda abubuwan ke tafiya. Ya yi abubuwa da yawa, ya je kasar Lagos ya kaddamar da ayyuka wanda yana wucin gadi ne. So saboda haka duk irin waɗannan abubuwan sun damu shugaban kasa, fara tunanin cewa Osinbajo ya kamata ya tsaya shugabancin kasa, ya kamata ya yi kaza, ya kamata. Saboda haka don a rage mishi in shugaban kasa ma zai yi sati hudu ne, sai an nemi ta hanyar da za a yi a rage ya zama sati biyu don kada ya samu a bashi wannan riƙon kuɗi ɗin. Saboda haka ni ban yarda da cewa wai don saboda shugaban kasa zai sati biyu ba a so ya sake riƙewa.
To amma tun da dai dokar kasa ba ta haramta shugaban kasa ya rage kwanaki ko ya ƙara su gwargwadon abin da ya ga dama, ba ganin babu hujja a yi wani koke akan cewa ba sati ukun zai yi ba.
Ai watan kasan nan yanzu inda take ba maganan za mu tsaya muna kan tsarin mulki ba. In mun ce za mu yi tattalin tsarin mulki a yin komai, to komai ba zai yi ba. Yanzu tsarin mulki ne ya ba mutanen da suka yi zanga-zanga na ƴan sas cewa suna da damar su yi irin wannan zanga-zanga. To irin waɗannan abubuwan ya kamata a riƙa bari ana yi shi. Idan Osinbajo ya kiyaye zaman kasa bai nan zai shi riƙe kasa, kuma zai shi yin waɗansu abubuwan da za su canza sauran abubuwan da ke tafiya. Saboda haka me yasa ba za a bar Osinbajo?
Umar Faruku Musa, Mura Amurka, Abuja, Najeriya.